sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fata an waye gari lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Aisha ta Sule da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 14 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga Aisha ta da kanan labarai.
Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19. Masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. Matsananciyar zafi da iska mai ƙarfi da ke tunkarar jihar California a nan Amurka na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zama wutar daji mai tsanani a tarihi.
Kanan labaran duniyan kenan aka saurara. A cikin shirinmu za ku ji cewa yayin da wasu 'yan Najeriya ke kira ga hukumomi da a rusa sashen 'yan sanda mai kula da fashi da makami ta SARS, su ko al'umman jihar Borno cewa suke.
A wani gefe-gefe na kasar nan suna kurakure, suna cin mutuncin mutane, amma namu SARS na North East na Borno nan, alhamdulillahi ba haka bane. So, in aka rusar da wayannan so me yake nan matsayinmu?
Haka zalika a cikin shirin za ku kuma cewa gwamnatin jihar Bauchi ta maida mai martaba sarkin Misau akan karagar mulki bayan dakatar da shi tsawon watanni uku sakamakon wani rikicin makiyaya da manoma. Ga dai abin da sarkin ke faɗi bayan an sake maida shi akan kujera.
Muna godiya ma Allah madaukakin sarki, muna kuma fatar alheri ga wannan gwamnati da take da adalci da duba wannan yanayi gabaki daya da kuma da mu kan mulkinmu yadda aka wannan wasiƙa. Kuma duk abin da za mu yi na taimakon mu tabbatar wannan gwamnati ta yi nasara za mu yi shi.
Za mu kuma ji yadda wasu ɗalibai da suka koma makaranta a birnin tarayya Abuja suka bayyana farin cikinsu. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma wasu ƙasashe da ke da tarihin take haƙƙi kamar China da Russia sun samu shiga hukumar mai kujeru 47. Hilal Newell, babban daraktan UN Watch, wata ƙungiyar sa-ido a kan haƙƙin ɗan adam, ya faɗi gabanin kaɗa ƙuri'ar cewa yau baƙar rana ce ga kare haƙƙin ɗan adam. Babban taron majalisar ya yi zaɓe cikin sirri, inda aka zaɓi Bolivia da Birtaniya da China da Cuba da Faransa da Gabon da Ivory Coast da Malawi da Mexico da Nepal da Pakistan da Russia da Senegal da Ukraine da Uzbekistan. Za su kasance akan kujerar na wa'adin shekaru uku farawa daga watan Janairun shekara ta 2021. Sakamakon zaɓen dama ya nuna kansa. Yayin da 'yan takarar suka kasance kasashen nahiyarsu ne suka zaɓe su daidai da yawan kujerun. Kujerar da aka fi takara a kanta ita ce ta Asia Pacific, inda China da Pakistan da Nepal da Uzbekistan suka kada Saudi Arabia. Ana buƙatar kasashe da aka zaɓa a ƙungiyar da ke Geneva da su kasance masu ɗabbaka gaskiya wajen ciyarwa da kare haƙƙin ɗan adam a gida da waje. Majalisar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ɗin ta sha suka a shekarun baya-bayan nan saboda take haƙƙoƙi a cikin ƙungiyar tata ta karɓa-karɓa. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19, masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. "Na yi fama da cutar, yanzu sun ce ina da kariya," in ji Trump a wurin gangamin kamfen ɗinsa a Florida a ranar Litinin. "Ina jin kuzari sosai." Amma a cikin sabon bincike, masana kimiyya sun zayyana tarihin wani ɗan Nevada da ya kamu da coronavirus ya warke, ya kuma sake kamuwa da ƙwayar cutar makonni kaɗan bayan nan. Sakamakon ya haddasa tambayoyi game da tsawon garkuwar jiki da zai iya kasancewa bayan mutum ya kamu. Amma kuma ya zaburar da cewa akwai yiwuwar rigakafi ba zai kasance kariya ta dindindin ba. "Ba daidai ba ne shugaban ya yi ikirarin yana da garkuwar jiki," in ji Andrew Pavia, shugaban kula da cututtuka masu yaduwa na ƙananan yara da ke jami'ar Utah, ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da sabon binciken. "Wannan ba abu ba ne da za mu ba da hujja a kimiyyance. Matsananciyar zafi da iska mai karfi dake tunkarar jihar California na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zama wutar daji mai tsanani a tarihi. A cewar jami'ai a jiya Talata, iska mai karfi daga arewacin California tare da tsananin zafi dake kudancin jihar na dada ta'azzara yanayi tare da iza wuta da ta fara da farkon bazara tare da ƙara rura wasu, inji manyan jami'an jihar da na tarayya. Yayin da suke kira ga mazauna su shirya, hukumar kula da yanayi ta bada sanarwa akan matakai da za a dauka a kudancin jihar yayin da ma'aunin yanayi ke haura Fahrenheit 90 wanda ya daidai da Celsius 32. Hukumar ta umarci mazauna yankin da su kiyaye amfani da wuta kowace iri. Ma'aikatar da ke kula da gandun daji da kare afkuwar gobara Cal Fire a takaice ta ce iskar mai zafi da bushewar yanayi ka iya iza wutar a arewacin California farawa daga yau Laraba. Duk da cewa an ci karfin wutar a wurare da yawa, amma wannan hali ka iya sake kawo koma baya wajen cin karfinta, inji Director Cal Fire Daniel Berland da ya bayyana a shafinsa na Twitter a jiya Talata. Wannan yana nufin idan sabuwar wuta ta kama, to za ta mamaye wurare da wuri. Kamfanin Pacific Gas da wutar lantarki PG&E da ke bada hasken wutar lantarki ga mafiya yawan California ya faɗi ranar Litinin cewa ana duba yiwuwar katse wutar lantarki wanda zai shafi mazauna 50,000 domin hana yaduwar wutar. A wannan shekarar wutar daji ta kona sama da eka miliyan 4 a California wanda ya ninka na shekara ta 2018 kuma ya kasance mafi muni a tarihi.
Madalla kafin Aishatu ta kawo muku sauran labaran duniya, bari mu fara bude taskar rahotannin namu daga jihar Borno, inda al'umman jihar suka yi tattaki a Maiduguri babban birnin jihar domin bayyana rashin goyon bayan su ga mataki da gwamnatin tarayya ke dauka na rusa sashe yan sanda mai yaki da fashi da makami wato SAS a takaice, sabanin sauran sassan kasar da suke nema a rusa SAS din. Gani Haruna Dauda da ci gaban rahoto.
Ranar Lahadi ta gabata ne da Inspector General din Yan Sandan Najeriya ya bayyana rushe wannan runduna sakamakon koke-koke da yace suna samu na cin zarafin jama'a da ake zargan wannan runduna da yi akan jama'a, sai dai ga mayar wasu kungiyoyi masu zaman kansu su zanga-zanga suke a bambunin Maiduguri na nuna kin amincewar su da matakin da gwamnatin ta dauka. Haka zalika ita ma majalisar dokokin jihar Borno ta yi wani zama na musamman inda mambobin da suka hada da Manguno da Mafa da Biyu da Jere da Maiduguri Dangala da Hawul da Chibok da Mobar da kuma Kwandiga da ma dan majalisar ne gabatar da wannan kuduri a kazuran majalisar na cewa ba su amince da wannan mataki da gwamnatin tarayyar ta doka ba. Honorable Abdullahi Askari da shine wata mai kakakin majalisar dokokin da kuma ya jagoranci wannan zama.
Eh to na farko shine mun ga wa shugaban kasa da kuma Inspector General Police akan cewa mu namu SAS namu din a bar mana su na daya kenan, kuma in ma za su canja masa suna su canja masa suna, mu in akwai wasu a karo mana, amma ba dai wai a ke wannan surgasun terrain namu a nan din, kuma suna da kwazo, ba su da tsoro, ba su da fargaba, kuma suna iyakacin gurgurdar karfi abin da ya kamata su yi suna yin nasu.
Ambassador Ame Shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno ya kuma jagoranci wannan gangami zuwa fadar gwamnatin jihar Borno da suka mika wasika ga mataimakin gwamnatin jihar.
Mu a jihar Borno in ka zo na ka duba SAS din nan su ne ainihin makadusin zaman lafiya na jihar Borno, su ne suke tare da talakawa, su ne suke taimaka mana. Yanzu haka in za ka Bulaguro checkpoint su ne attach manyan mu kaman gwamnati da sauransu da mumun da muke aikin bada gudunmuwa ma masu gudun hijira. In zamu yi Bulaguro ko kuma zamu tafi wani waje su suke providing mana sufficient security mu. So in aka rusar da wayannan so me yake nan matsayin mu? A wani kasa, a wani gefe-gefe na kasar nan suna kurakure, suna cin mutuncin mutane, amma namu SAS na northeast na Borno nan alhamdulillah ba haka bane.
Alhaji Umar Usman Karafulje shine mataimakin gwamnatin jihar Borno da kuma kafi wannan wasiƙa a madadin gwamnatin jihar Borno da ma abin da ke shedawa mutanen.
To mun ji koke-koke da shi ambassador Ahmed ya ayyantar da su a nan a madadin kowa a nan, don yanzu a maganar da ake a nan ba ana maganar gwamnati ba ne, ana maganar ra'ayin mutanen Borno ne. To mun ji kuma insha Allahu a yau din nan za mu mika wayannan sakon wa shi shugaban kasa Jalal Muhammad Buhari.
Kungiyoyi daban-daban ne da su fuskanta na 'yan kasuwa daban-daban da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka shiga wannan gangami. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
a gaida Haruna Dauda. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu dauke da sauran labaran duniya.
Hukumar gwamnati da ke kula da harkar zabe a jihar Virginia a nan Amurka ta fadi jiya Talata cewa na'urar kidaya masu kada kura'a ta lalace sakamakon lalata wata waya bisa kuskure a ranar karshe ta yin rajistar kafin zaben na 3 ga watan Nuwamba. Lamarin ya katse mahadar na'urar da ofishin shugaban kidayar na zabe da ma wasu hukumomi da dama, inji hukumar zaben ta Virginia. Hukumar ta ce jami'anta na aiki domin shawo kan matsalar da hukumar sarrafa na'urorin sadarwa ta Virginia ta ce ya katse ne a gundumar Chesterfield, amma ba su faɗi yaushe za a gama gyaran ba. Mataimakin gwamnan jihar Virginia Justin ya ce Fairfax ta buƙaci da a ƙara tsawon kwanakin yin rajistar saboda katsewar hanyar sadarwar. ‘Yan kare ƙasar China suna sukar wata ƙungiyar mawaƙa da ke kiran kansu Boys Band BTS bisa wasu kalamai da shugabansu ya yi na godewa mayakan Koriya ta Kudu. An tada jijiyar wuya ne a dandalin sada zumunta bayan mambobin ƙungiyar sun karɓi lambar yabo bisa gudumawarsu wajen kyautata dangantaka tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Koriya ta Kudu. Masu amfani da kafar sadarwa ta intanet da kafar yaɗa labarai ta ƙasar sun zargi ƙungiyar mawaƙan da gurɓata tarihi da ƙin la'akari da rawar da China ta taka a yaƙin, inda farfagandar jam'iyyar kwaministanci ta China ta zargi Amurka. Sojojin China sun yi yaƙi tare da Koriya ta Arewa a yunƙurin da bai yi nasara ba na mamaye Koriya ta Kudu a shekara ta 1950-53.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Bauchi ta maida mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman akan ƙargan mulkinsa bayan dakatar da shi don tsawon watanni 3 a sanadiyyar rikicin da ya faru tsakanin Fulani makiyaya da Fulani manoma. Lamarin da ya janyo asarar rayuka sama da 10 da kuma raunata wasu mutane masu yawa da kuma asarar dukiyoyi mai yawa. Ga Abdul Wahab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchi.
Maida basarakin kan karagarsu ta mulki ya biyo bayan ayyukan da kwamitin da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya kafa ne domin bin ba'asin abubuwan da suka faru a masarautar Misau, wanda daga bisani aka wanke sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman daga dukkan tuhuma da ake masa kan rikicin. Sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Sabiu Baba shi ne ya kai takardar shaidar maida sarkin kan karagarsa.
Mun zo ne bisa umarnin gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad don mu kawo takarda ga sarkin Misau cewa daga yau an maida shi matsayin shi.
A jawabinsa, sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman ya bayyana farin cikinsa dangane da maida shi kan kujerarsa ta mulki.
Wannan rana abin farin ciki ne gare mu, muna godiya ma Allah madaukakin sarki, muna kuma fatar alheri ga wannan gwamnati da take da adalci ta duba wannan yanayi ga baki daya ta kuma mayar da mu kan mulkin mu yadda an kawo wannan wasiƙa. Kuma duk abin da za mu yi na taimakon mu tabbatar wannan gwamnati ta yi nasara, za mu yi shi ba don komai ba, domin adalcin gwamnatin da kuma cewar wannan fa ƙasar mu ne, babu inda za mu je banda wannan ƙasar tamu.
Daga bisani babban mai tallafa a gwamnan jihar Bauchi a harkar labaru Comrade Mukhtar Gidado ya yi ƙarin haske kan wasu hukunce-hukunce da kuma matsayar gwamnati a kansu.
Da farko dai dajin nan na Malun Jewai da kuma dukkan dajijjika da suka jibanci wannan, dukkan wanda aka ba su fili ba a bisa ka'ida ba domin su yi noma ko su yi wani abu na raɗin kansu, da gwamnati ta ce ba ta amince ba, ta soke wannan takarda na ba su fili da aka yi. Hakimin Ciroma Alhaji Amadu shi ma kuma aka dakatar da shi haka zalika kuma wakilin Zadawa Alhaji Yusuf Atiku an saukar da shi da mukamin sa na wakilin Zadawa haka zalika kuma jami'an karamar hukumar Misau kamar babban director na mulki da kuma sha'anin gwamnati wato Alhaji Malam Sule Abba da kuma director sashin harkar noma da ma'adanai Alhaji Babu Waziri da kuma director ayyuka Alhaji Aminu Abdullahi Disina duka an musu ritaya daga aikin gwamnatin jiha ta lura cewa mutane da dama sun rasa dukiyoyin su kuma mutan wasu daga ciki wanda suka rasu da kuma wanda suka ji ciwo gwamnatin jihar Bauchi ta ce za ta ba su taimako na kuɗi su wayannan mutane goma da suka rasu za a ba wa iyalan su wanda kuma suka ji ciwo za a taimaka musu da kuɗaɗe wajen musu jinya da kuma wanda suka rasa dukiyoyin su nan ma gwamnati ta ce za ta taimaka musu.
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Har yanzu ana ci gaba da bude makarantu a sassa da dama a Najeriya inda dalibai suke bayyana jin dadin su yayin da malamai kuma suke ganin akwai bukatar yi wa yaran bitar karatun su na baya. Wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta ziyarci wata makaranta ga kuma rahoton da ta shirya ta aiko mana.
An gara karamar secondary suna azuzuwa sakamakon yadda hukumomin birnin tarayya Abuja suke biyan albashin su yadda ya kamata. Hashim Said malami a makarantar karamar secondary a Asokoro yayi bayani akan komawar su aiki.
Dangane da komawar su makaranta alhamdulillah kusan daliban gabaki daya sun dawo makaranta lokaci daya saboda ajiya kamar a gajin rijistan su kusan in ce daliban gabaki daya sun dawo. Dangane kuma da ko suna ja ko ba sa ja gaskiya an samu koma baya sosai dangane da karatu shi yasa yanzu haka ma maimakon mu shiga cikin karatun gadangadan sai muka ga ya dace mu fara da bitar aikin baya kafin mu tunanin shiga cikin wannan aiki na wannan zango da kadawa kai kokari dai mun samar wa kowane yaro kujera shi kadai yake zama kuma mun samar musu da duka ababe a wanke hannu.
Daliban ajin farko na karamar secondary Aminu Muhammad Awwal ta bayyana jin dadi mara misaltuwa akan komawa makaranta.
Ba zan iya musu kaga inda na ga aka dawo saboda muka duka zama yuja gaskiya babu abinda zaka yi gida kawai sai dai ka zama.
Kazalika daliba mai suna Fatima Usman ta bayyana yadda ta ji da dawowa makarantar da aka yi.
Abin zan yi sau shi ne muna bin ka'idodi da aka samu idan muka shigo za a gwada mu a cikin wata shekarun da ta nan wanke hannu ne idan muka hanci da daya
idan ba aminta ba a watan Satumba ne shugaban kungiyar NUT reshen birnin tarayya Stephen Labaye ya baiwa malamai umarnin cewa duk lokacin da gwamnati ta bada umarnin a koma makaranta kada su koma bakin aiki sakamakon kin aiwatar da mafi karancin albashi na naira 30,000 da kuma wasu haƙoƙin su da suka dade a jinjini. Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wani hadimin gwamna ya rasa aikinsa kuma kun sukan lamirin gwamnatin tarayya. Jama'a assalamu alaikum. A ƙarshen makon nan da ya shige ne gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya dakatar da mai bashi shawara na musamman akan kafofin watsa labarai na zamani Salihu Tanko ya katsai saboda zargin kushe manufofin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Rahotanni sun bayyana cewa ya katsai ya yi rubutu ne a shafinsa na Twitter inda ya bayyana ra'ayinsa akan gwamnatin shugaba Buhari da ya bayyana a matsayin maras tausayin talaka saboda halin koyin kula da take nunawa game da makomar rayuwarsu. To amma kuma lamarin ya bakanta wa gwamna Ganduje dan jam'iyyar APC mai mulki da a kullum yake nuna biyayyarsa ga shugaba Buhari wanda hakan ya sa bai yi wata ba sai ya dakatar da mashawarcin nashi Salihu Tanko ya katsai. a ra'ayin wani dan jarida a Kano, Bashir Muhammad Bashir. Duk da cewa ya kace yana da yancin bayyana ra'ayinsa a matsayinsa na dan kasa, to amma kuma mukamin da yake rike da shi yayi masa tarnaki akan yin haka.
Wato abin da yake faruwa a tsarin dokokin aikin sa wanda yake shi kuman gidansa baya da damar da zai fito shi ki gwamnati domin a cikin tafiyar yake inda aujin tafiyar yake yana da yancin da zai fada saboda ai duk wannan da ka sani na jikin fada shugaban kasa da ma mai ba shugaban kasa shawara harkokin yada labarai wanda yake zaka kan jewa idan aka fito da tsare-tsare wanda ake sukar gwamnati kokari suke su fito su independence kare gwamnati kuma duk abin da zaka fada da yan gwamnatin ma sai ka ne muka ji ba shi da wanda salu wutan ku aka sai da ba shi cikin gwamnati zai iya fada albarkacin bakin sa amma wasu lokutan akan bar halaka saboda wasu dalilai.
Kai magana halaka, kai magana ka'idojin aiki, akwai ka'idojin aiki wata kila sha tsarin tafiyar da gwamnati wala Allah su sha bamban da ka'idar aikin abinda ake cewa PR practice misali harkar wato yada hulɗa da jama'a da yada labarai misali akwai cikaro ne za a iya cewa kenan tsakanin dokokin aikin public relations misali da kuma ka'idoji da watakila gwamnatin da kake wa aiki.
To ko shi akan harkokin gudanar da aiki da an ce kai image maker kana aiki da kamfani kana da aiki da banki a matsayin PR manager su idan aka zo da wasu abubuwa da ake gani za a dakile mutuncin tafiyar ma'aikatar da kake aikin ka ne ka kullo da dukkan wasu hanyoyi da za ka yi abin da ake kira fence man din sai ka yi gyara domin kai image maker shi yasa aka kira ka mai gyara saboda haka ko da akwai abubuwa na batunci kai kokari za ka iya kokarin ka kai manajan din wannan abu.
PR kenan ya haramta maka misali a wannan yanayi din ya haramta shi Salu misali ya tsokaci akan abin da ya shafi harkokin gwamnatin
tarayya. Wannan ne gaske saboda yana aiki da su ne ai interest ne na gwamnati.
Watakila za a iya cewa shi abin da gwamnati ya yi daidai.
A to shi gwamna dama shi ne ya naɗa shi kuma abin da ya yi shi a matsayinsa conscience ɗinsa ya nuna masa cewa wanda yake aiki a ƙarƙashinsa bai kamata a ce ya soki gwamnati mai mulki wanda a ƙarƙashinta suke mulki ba kuma gwamnatin APC yau inda an waye gari gwamnatin Kano gwamnati ce wadda take ta adawa a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Salu Wutan Kwara da aka sai su aiki. Watakila karke mamaki ma idan ya ga wallan gwamnatin tarayya ta fuskar PR ɗin aiki ganin cewa ba laifi ba amma dalilin da yasa shi watakila mai girma gwamna yake ganin ba a yi daidai ba na farko da an yi kiran shi labarin da cewa kamar shi ne ya faɗa na biyu kuma yana ganin cewa watakila a can sama za a fahimci cewa yana gwamna kuma gwamna a ƙarƙashin ne jam'iyyar APC da kuma ɗaya daga cikin makarabansa da su ake sukar gwamnatin tarayya a halin da ake ciki.
Dr. Mansur Isa Buhari malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa yayi tsokaci akan lamarin.
Da farko dai abinda gwamna Ganduje ya yi a tsari na demokradiyya na duniya ba abu ne daidai ba saboda mutum ya bayyana ra'ayin shi a kore shi aiki. Amma kuma in ka diba ga yadda tsarin siyasar Najeriya ke tafiya dole ba wanda za a yi sai gwamna Duju ya aikata haka. A farko dai wannan ba shi ne na farko ba da shi gwamna Ganduje ya salama akan bayyana ra'ayin shi ga siyasa. In ka tuno akwai wani ahadimin shi da ya kura saboda ya yi wasu kalamai marar daɗi akan rasuwar Abba Kyari. Wannan kuma ya kasance mai magana da miyon shi ne ga wadda siyasar muke tashiya maganar da ya yi dole za a ɗauke ta azata kaman ya karanci halin da gwamnati Ganduje yake ciki ne kaman kila kaman yana da wata sosuwa da shi shugaba Buhari kila shi yasa shi ma kanshi ya faɗi wannan magana. Saboda haka abinda gwamnati Ganduje za a iya cewa ga tsarin yadda siyasar Najeriya ke tafiya hakan kawai zai iya wanke kanshi daga kowane irin zargi cewa yana sa masu hadimman shi suna faɗin kalamai marar daɗi akan shugaba Muhammadu Buhari saboda in ya kyale shi bai mishi wani hukunci ba da kowa gani to za a iya ɗauka haka tunda haka siyasar mu ta kada. Amma dai in aka bi tsari na demokratiya shi yana da nashi ra'ayi a matsayin dukkan cikin takardar korar tashi bayanan korar nashi sun faɗi cewa duk da ya faɗi cewa ra'ayin shi ne amma dai gwamnati Ganduje ya dauka mishi wannan mataki, to ya dauki matakin ne saboda kare martabar siyasar shi da kuma kare alakar shi da fada shugaban kasa, saboda in bai dauki wani mataki ba wannan kalaman na shi wannan bawan Allah zai iya zama musu matsala siyasance tsakanin shi da fada shugaban kasa. Ina ganin shine dalilin da yasa aikata haka.
Shi kuwa mai nazari akan lamurin siyasa a Kano Malam Kabiru Sa'idu Sufi yayi hasashe tare da bayyana cewa matakin na gwamna Ganduje kan iya kasancewa izina ko manuniya ga na baya.
To ana ganin cewa akwai abubuwa guda biyu da za a iya cewa ta fuskar siyasa za a iya cewa wada kila alfanu ne da kuma ko kuma shirin neman alfanu daga matakin da aka dauka. Na daya shine ana son lalle a tabbatar da cewa an dakatar da ko kuma an dakile afkuwar irin makamancin haka a nan gaba, duba da cewa an yi daya an yi biyu babu jami'in da zai so ya kasance an yi na uku a kansa. Sannan kuma ba yawancin jami'an da suke rike da irin waɗannan makamai za su fahimci cewa lokacin da suka yi wani kalami ko kuma wani rubutu to za a iya danganta shi da wato waɗanda suka ba su makaman, to wannan ne zai sa a samu taka tsantsan ko kuma ma a samu raguwar ko kuma gabaɗaya ma a dakatar da irin su kansu waɗannan rubuce-rubuce da kuma kalamai din. Sannan na biyu kuma a siyasance ana ganin cewa matakin wato ranta kai ne da gasu kalaman wato abinda ita gwamnati da kuma gwamna suka yi za a iya cewa sun yi kokarin nuna cewa ba sa tare da shi wancan kalamai ko kuma rubuce-rubuce da aka yi waɗanda suke fadar shugaban kasa din da akwai yiwuwar ba za ta ci daɗin su ba. A baya ana ganin cewa kamar idan aka bar waɗannan abubuwan suka ci gaba da tafiya a haka din ko kuma aka bari aka tafi akan hasashen cewa akwai wancan karkata din ko kuma body language din to za a iya samun wato rashin jituwa ko kuma alakar da take tsakanin wato gwamnatin jiha din da kuma fadar shugaban kasa ko kuma da jami'a tana iya samun tangarda. To domin gudun haka din ne yasa aka dauki wannan matakin, kuma ana ganin cewa matakin zai iya wato kore wancan zargi, sannan kuma zai hana wato dukkanin wasu waɗanda suke rike da irin waɗannan makamai daga yin irin waɗannan kalamai ko kuma rubuce-rubuce.
A nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama, ba salama.
To madalla a gaida na Sanyinna, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kasar Saudi Arabia ta kasa cimma burinta na samun shiga hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma wasu ƙasashe da ke da tarihin take haƙƙi kamar China da Russia sun samu shiga hukumar mai kujeru 47. A ranar da shugaba Donald Trump ya faɗi cewa yana da kariya daga coronavirus bayan da ya kamu da COVID-19, masu bincike suka nuna cewa mutum na iya kamuwa da cutar sau biyu. Na yi fama da cutar, yanzu sun ce ina da kariya, in ji Trump a wurin gangamin kamfen ɗinsa a Florida a ranar Litinin. Ina jin kuzari sosai. Matsananciyar zafi da iska mai ƙarfi da ke tunkarar jihar California na kasancewa barazana ga abin da ya riga ya zamo wutar daji mai tsanani a tarihi. A cewar jami'ai a jiya Talata, iska mai ƙarfi daga arewacin California tare da tsananin zafi da ke kudancin jihar na daɗa ta'azzara yanayi tare da iza wutar da ta fara da farkon bazara tare da ƙara rura wasu, in ji manyan jami'an jihar da na tarayya yayin da suke kira ga mazauna su shirya.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa saƙon taya murna ga mai martaba sarkin Hausawan Orille a Agege, Alhaji Aminu Jibrila Abdallah na biyu da amaryarsa Zulaihat na ƙaruwan ‘ya mace Bilkisa da Allah ya ba su, Allah ya raya ya kuma ɗayyaba. Sai kuma gaisuwa da fatan alheri ga sabon sarkin Gurmawan Kumasi Alhaji Farid Ibrahim da aka naɗa a ƙarshen. mako. To Allah ya sanya alheri ya bada ikon jagoranci na gari. Yanzu a madadin Aisha Tsale da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Shiba Hero Jedone wanda ya bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.